بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 20 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 daidai da 19 ga watan september shekarar miladiya ta 2019 wannan shine darasi na 14 cikin jeringiyar kasusuwan karatun littafin السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه ولفر شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الله يبارك يا غفرت مسا ابن تيميه يا رسول شكرا 728 ني باي هجره منزل الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم wannan littafi nashi yana karantar da mu ne tafarkin musulunci game da al'amarin shugabanci da gudanarwa da yadda musulunci ya tsara shugabanni su yi su gudanar da na ƙasa da su Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba muna ta bibiyar Ibn Taymiyyah inda yake mana darussa akan abin da yake da alaka da alwilaya wato rabon muqamai kenan zamu tashi inda yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة رواه مسلم ما لن يكشي وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذن الله عليه الصلاة والسلام يكشي ما من رائن باب وني ميكيو باب وني جاغورا يسترعيه الله رعية وند الله ذي دنك شغبانچون وسمتاني أكركشنسا yamutu ya zama kuma ya rasu yauma yamutu a ran da ya rasu wa huwa ghashun lahum laha yana mai cutar da wannan al'umma illa haramallahu alaihi raihatal janna face Allah ya haramta mishi jin kanshin aljanna wanda dai haka Allah zai haramta mishi kanshin aljanna wannan hadisi malam yace rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi ha a cikin as-sahih din sa haka nan baya ga muslim ma al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihul bukhari wannan da malai yake kawo nan shine lafazin al-imam muslim na bukhari ya zo ne daga riwayan ma'aqil ibn yasarin radiyallahu anhu wani sahabi ma'aqil ibn yasarin al-muzani ko da yake ya zo a wata riwaya a cikin mu'jam na al-imam Abu al-Qasim al-Tabarani cewa ba ma'aqil bane abin nan ne wato abin nan ne Ziyad sorry Abdullah ibn al-Mughaffal ne kissa ta faru da shi a lokacin da shi ma'aqil din ko kuma Abdullah ibn al-Mughaffal da yake al-imam ainihin wato Ibn Hajar yana cewa ta yi kissa ta faru su biyu ne cewa ma'aqil ibn Yasar ya zauna kasar Kufa a lokacin shi a Basra amin shi wannan abin nan Ziyad ibn Abihi yana gwamna a wajen da ya zauna a wajen ran da zai rasu bai da lafiya sai wannan shugaba ya je gaishe shi shine sai ya gaya mai wannan hadisi yace bari in gaya maka wannan hadisi da ba dan ina kwance gadan mutuwa bane da bazan gaya maka shi ba da ya fada mishi ya yake cewa to ai ya kamata a ce ka fada mu wannan karatun da wuri shine riwaya ta Imam Muslim din da ta zo da wannan ainihin wato lafazin a sori ta Imam Bukhari to abinda hadisi yake cewa a takeice shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum wanda Allah zai bashi kiwon wasu bayin Allah shugabanci sai ya zam ya ha'ince su ha'inci al-gish malamai da suka fassara kamar Imam Nawawi a cikin sharhin sa yace ha'inci da aka ce nan al-gish yana daukan abubuwa da yawa daga ciki akwai akhazu amwali ya kwashi dukiyar al'umma wanda take dukiyar ƙasa ce ko dukiyar hukuma ce ya tattare ta ya maida ita tashi ko shi da muƙarrabansa wannan yana daga cikin nau'i na al-gish ko kuma safku dima'in zubar da jinanan su ya ta sawa ana kama mutane ana kashewa ko ana harbewa ko ana wulakanta su wantihaku a aradihim nau yace da kuma cin mutuncin mutane duk abin da ya zama a al'adance ko a addinance ya zama cin mutunci gare su idan yi haka ya ci amana su ya hince su aw habsu huquqihim ko kuma danne musu haƙoƙin da yake nasu ne kudaden su na albashi ko kudin ritaya ko kudin fansho ko wani wanda ya kwangila ko wani haƙi dai wanda yake na wani ne da ya kamata a bashi kaman ilimi kaman kiwon lafiya kaman tsaro na rayukan su duka yana ciki aw tarku ta'rifihim dinahum ko kuma ya zama yaki kula da koya musu addinin su aw ihmalu iqamatu hududillahi bainahum ko kuma ya dinga wasa da tsaida hukuncin Allah ga kankanin su duk wannan yana cikin wato ha'inci aw adani dar'il mufsidina minhum ko kuma ya ki katange barna a babbarayi da masu kama mutane da matsafa da macuta da mbid'a duk wani shedani yana cin karansa babu baka wannan mahainta ne ga al'umma lawi yace karshe da yace aw nahwa zalika da duk wani abu da zama ya saba wa abin da ake tunani ko ake sare daga shugaba wannan yana cikin gishu da shugaba zai yi mutane da haka ibnu babbalin da yago shi kuma sai yake cewa hadha wa'idun shadidun ala a'immatil juri yace babu shakka wannan alƙawari ne na narkon azaba mai girma gaba da shugabanni wanda suke azzalumai al-allama al-Uthaymeen rahimahullah a cikin nashi sharhin da yawa wannan littafi sai yake cewa wannan alƙawari na azaba laysa maqsuran alal a'imma alal alal wulati fa hasab bal hatta ar-rajul fi ahli bayti yace wannan alƙawarin da aka yi na rukun azaba bai takaici kai akan shugaban kasa da gwamna da chairman da principal da wane ne da limamu bai takaici akan su wanda ake ganin su shugabanni na amba yace har mutum a tsakanin shi da iyalansa domin shi ma iyalan da suke karkashinka matan aure da ƴaƴa da jikoki da ƴaƴan riko da almajiran da ke aiki a gidanka don da ke aiki a kamfaninka ko office ɗinka ko shugabanka ta kasuwa duk su ma ra'iyatullahi bayin Allah ne wanda Allah ya sa rukun su a karkashinka to su ma idan ka haince su ta wannan fuskar ɗaya daga cikin su dan ne musu haƙi cin dukiyar su cin mutuncin su wulakanta su yin wasa da addinin su ko kin hana masu zalunta su zalunce su duk abin da kai wasa da shi a cikin wannan babu shakka zaka iya shiga cikin wannan mugun alƙawari na azaba Allah ka tsare mu don haka ce haramallahu alaihi janna Allah ya haramta mishi jinkan aljanna sai malamai suka ce wannan yana nufin kenan Allah zai tabbatar da alƙawarin azaba akan shi domin alƙawarin azaba da Allah yake idan Allah ya ga dama zai tabbatar in ya ga dama kuma sai ya yafi idan Allah ya ce zai ba mutum wani alheri idan yayi kaza to idan mutumin yayi Allah zai bayar amma idan Allah ya ce in an yi laifi kaza zan yi azaba to Allah ya ga dama saboda falalarsa da fadin rahamarsa da tausayinsa ga bayinsa da wasu hanyoyi ko na ceto kuma kamantar su sai Allah ya kauda kai akan laifin Allah yana yin zai wa mabayi tewa haka ya Allah ka samu a cikin shi to wannan shine rahama Allah da fallashi da karamci kenan amma idan kaga an ce wane haramallahu alaihi aljanna to wannan izanan kamar ana sanarwa ne akan cewa shi ba zai samu wannan afuwar ba sai Allah ya kona shi wannan laifin Allah ya cire shi daga cikin lissafin wanda zai iya musu afuwa haka malamai suka ce ko kuma idan ma'anar shi na nufin ba zai shiga aljanna a lokacin da talakawa za su shiga ba talakawa da ya cuta na kasan shi ya shiga aljanna kuma su ba su shiga a lokaci guda haka kamar an cutar da su suna ji suna gani ga wanda ce su a duniya kuma ya shiga aljanna wani ma ya riga su to sai a jinkirta mai shiga aljanna haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce ko da ya shiga ba za a bar shi ya ji kanshi ba amma wannan tawili ne wanda yake mara armashi ko mara armashi ko kun walima ka shiga ba baka bincika za ka ji kanshin balanta da aljanna sai dai a ce a toshe maka hancinka a sa auduga da plaster da anane shine ko za ka ji kanshi almuhimmu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tsoratawa wasu ka ce ko mujarrad hadir ne amma dai magana ce mai karfi sosai da ya kamata shugabanni su tsorace ta da duk wani wanda yake jagorantar wasu mutane ko mun karancin su
kar mu manta yana kokarin kawo mana dalilai ne akan cewa lalle wajibi ne akan shugabanni su rike amana su tabbatar da cewa abinda aka dora musu yana da matukar nauyi wa da khala abu muslimun al-khawlani ala muawiyah ibn abi sufyana fa qala assalamu alayka ayyuha al-ajiru fa qalu qul assalamu alayka ayyuha al-amiru fa qala assalamu alayka ayyuha al-ajiru fa qalu qul assalamu alayka ayyuha al-amiru fa qala assalamu alayka ayyuha al-ajiru fa qalu قل أيها الأمير فقال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول فقال إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرداها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرها وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخرىها عاقبك سيدها ودخل أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب يا شجع على معاوية يا شجع فادا سركين مسركين مسلمي معاوية عن أبو سفيان رضي الله عنه وعن أبي فقال ديجسيتي السلام عليك أيها الأجير أمنتي تبت أجريك يا كيد أن قادبو فقالوا قل السلام عليك ايها الامير sai aka ce mushi kai kace amince ya tabbata a gare ka ya kai shugaba faqala assalamu alayka ayuha al-ajim yace cewa nake amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai dan kwadago faqalu sai yan fada sai kare cewa qul assalamu alayka ayuha al-amir ta akai kace amince ya tabbata a gare ka ya kai shugaba faqala assalamu alayka ayuha al-ajim ya kare mai tawa yace nace amince ya tabbata a gare ka ya kai dan kwadago faqalu sai suka ce qulil ayyuhal amiru kai ba ka ji ne an ce kace ya shugaba faqala muawiya to sai shi shugaban da kanshi sai bude baki yace da u aba muslimin ku rabu da shi fa innahu a'lamu bima yaqul yafi ku sanin me yake cewa faqala sai ci gaba da wa'azi yace innama anta ajiru na fada din kai ba kowa bane illa dan kwadago ista'ajaraka rabbu hadhihi al-ghanam li ra'ayta ubangijin waɗannan halittu waɗannan dabbobi ya dauki aikin kwadagan ka ya dauke ka a matsayin dan kwadago mai kiwo fa in anta hana'ata jarbaha idan ka iya warkar da kazzuwarta wa wadaita marbaha ka warkar da marasa lafiyarta wa hasiba wa habista ulaha ala ukhraha ka hana na farkon ta ce ta zalunci ta karshen ta wa faka sayyiduha ajraha ubangijin waɗannan dabbobi sai baka ladan aikin ka sai maka alƙawari wa in anta lam tahna ajrbaha idan ko baka iya warkar da karzuwar da ke cikin ta ba walam tudawi mardaha baka iya warkar da cikin ta ba walam tahbas ulaha ala ukhraha baka kiyaye na farkon su daga kasu zalun na kasa ba aka baka sayyiduha ubangijin su zai maka ukuba wannan kissa al-imamu abu nu'aymin al-asbahani shi fita da ita a cikin littafin Hilyatul Awliya a cikin mujalladi na biyu haka al-Imam Abu Qasim ibn Asakir al-Dimashqi a cikin Tarikh Madinatu Dimashq a cikin juz'i na 27 haka sai kuma yace wa hadhihi hikayatu mahfuza an Abi Muslim al-Khawlani to da muka koma muka kalli kissar na farko Abu Muslim al-Khawlani ɗaya ne cikin tabi'ai ko kuma kace muhaddaram ne ma ba tabi'i ne ga magaraba sunan shi Abdullah ibn Thawb kuma ana cewa Abdullah ibn Thawab ana faɗan wasu kuma abun waɗanda ba haka ba amma yafi shahara da Abu Muslim al-Khawlani ad-Darani mutumin garin Daran ɗaya daga cikin manyan tabi'ai zabi mishi take yake cewa sayyidut tabi'ina muhaddarami ne ma'ana ya musulunta tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi a kasar su ta kasar Yemen kenan amma bai samu halin zuwa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai zo kasar Madina ba sai zamanin khalifancin Umar dan Khattab radiyallahu anhu da yazo kuma duk da shi akai gabaki ɗaya futuhat da akai a zamanin Umar a kasashen Iraki da Sham yana da hadisi a cikin sahih Muslim da kuma As-Sunan al-Arba'a babban malami ne cikin tabi'ai kamar yadda na faɗa ya taho a min ƙarshen rayuwar sayyidina Abubakar Siddiq amma an yi yaƙin zamanin Umar da shi ya kasance mujabud da'awa ne an ba da labarin cewa idan ya addu'a ba ta faduwa kasa banza. Akwai wata mata ta taba mishi sharri, ya mata addu'a ta makanci.
Sai kuma yake daga baya ya gane ashe ba ita kekkiro sharrin ba. Sai sake mata addu'a ya ce to Allah in dai ba ta dabi Allah ka dawo mata da idanta. Sai kawai sai ta dawo kuma ci gaba da gani. Yana nan a cikin tarihi shi. Babban sahabi babban tabi'i ne cikin tabi'ai. Ana girmama shi kwarai da gaske. Ya taba an taba kama shi tun kafin ya zo cikin kasar Madina. Farkon da ya musulunta wani sarki azzalimi ya kama shi ya sa shi a cikin wuta kuma bata kona shi ba. Allah ya mishi irin wannan karama irin Allah wanda Allah ya yi wa sayyidina Ibrahim alayhi salam. Wannan ya tabbata a tarihin sakarta siru alamin nubala. Ya kasance bawan Allah ne mai yawan bauta mai taqwa mai zuhudu har yake cewa shi da kanshi law ra'aytun nara ayana da zan ga wuta ido da ido ma kana li mustajidan ban san ibada da zan kara ba ya kura iya ibada da dai da kanshi yake fara wannan yake koda zai ga wuta a ce gata yayi bauta mai kyau in ba ka ba sashi cire sabon zai kara amma duk da haka yana da wata mata wadda yake bala'in jin tsoranta abin mamaki babban malami ne wannan amma yana jin tsoranta da haka ta taba aikan shi da kudi yaje ya siyo mata gari da rai abinci a kasuwa da yaje saboda usazanci kawai sadaka da kudin sai dai sadaka da kudin kuma sai tana fato fa akwai bala'i fa a gida yana sai dai sai samu yashi sai cika container buhun da aka mata a sa garin da yashi kawai bai yaje mata bai ga mata komai ba da Allah ta shirfa mai asiri tana bude akwai ta ga garin ya koma kasar kawai ta koma gari sanne ya ga mace cikin jikin jama'a wanda ba ni ma Allah ba ma san da akai tsoron da yake ji saboda musibarta Allah ya gafarta mata yana da karamomi da dama an ce ya taba magana ma da tsuntsu ya halarci rigingimu na Siffin tare da Muawiya dan Abu tare da Ali dan Abu Talib da bangaren Ali radiyallahu anhu shekara ta 62 kenan bayan hijira ko da akai wannan rigingimu Allah ubangiji ya gafarta musu gaba da su to Abu Muslim wannan yana ya dade na Muawiya irin dama wannan abin nan ba sa jituwa sosai da Muawiya dan an taba aiko shi ma dama tun zamanin da ake tattaunawa yana cikin wannan da aka dinga aikowa zuwa ga Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu wanda ɗaya ne daga cikin sarakuna na musulunci ko kuma kace shine farkon sarki a musulunci bayan shudewar zamanin halifofi sanannu da aka sani Allah ya kara masa rahama da yarda mun yi tattaunawa mai tsayi warwaran hali akan shi a cikin karatun hikima ko da rigingimu da suka faru da irin abubuwa da suka faru ba bukatar sai mun maimaita su amma a takaice dai Muawiya dan Abu Sufyan yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wanda suka musulunta daga baya daga cikin tulaqa kuma sarki ne na daga cikin sarakunan musulunci wanda ya shekara wajen 20 yana sarautar musulunci ya mutu a watan Rajab shekara ta 60 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muawiya kadiyar sa mahalli ce ta tattaunawa da mas'aloli tsakanin masoya da makiya da waɗanda suka samu matsala game da al'amarin shi ta kowane fuska kamar yadda Zahabi yake faɗa a cikin Siru Alamin Nubala kenan da yake cewa Muawiya bayan rasuwarsa ya bar mutane da dama wanda suke kaunarsa yuhibbunahu wa yataghaluna suna kaunarsa kuma suna wuce makai da rawa wa yufaddilunahu suna ganin yafi saura waɗannan kuskure suke akai imma qadma lakahum bil karami zabi yace akwai mutanen da ya mallake zuciyarsa ne saboda tsaba kirkinsa kyauta da sadaka wal hilmi da dattakunsa wal aqa da sakin hannu wa imma qad wulidu ko kuma ya zama an haife su ne fi sham a ƙasar sham da aka haife su ala hubbi suka samu kansu kawai a cikin kaunar shi saboda an taso duka kaunar shi ta zama al'ada a wajen wa tarabba auladu ƴaƴansu suka rayu akan haka wa fihim jama'atun yasira min as-sahaba a cikin waɗannan mutanen da suke da wuce iyaka game da san shi akwai ƴan kaɗan cikin sahabbai irin su Abu Dan As wa adadun kathiru min at-tabi'ina wal fudala da mutane da dama daga cikin tabi'ai da wasu masu daraja mutanen ƙasar Sham musamman wa harabu ma'ahu ahlul iraq wanda suka yi yaki da mutanen iraki sai goyi bayan Muawiya akan ayatun Siffin musamman wa nashu 'ala an-nasbi
suka taso akan muguwa aqida ta kin ahlul baiti na'udhu billahi minal hawa haka zabi yace muna neman Allah ya tsare mu daga san zuciya wannan san zuciya ne kama kadna sha'a jaysu aliyin radiyallahu anhu wa ra'iyatuhu illa al-khawarij minhu zabi yace kaman yadda sojojin ali mutanen iraki da sauran magoya bayan shi in banda khawarijawa su ma suka taso ala hubbihi wal qiyami ma'ahu wa bughdi man baga alayhi والتبري منهم وغلا خلق منهم في التشيع suka tazo zuma da kauna Ali da kin duk wanda ya kishi da zakewa akan kaunarsa da yin baranbaran da duk abokin rigimar sa wasu suka wuce iyaka ma a cikin shi an ci suka zama rafida kenan sai Rabi yace fa billahi na rantsa maka da Allah kaifa yakunu halu man nasha'a fi iklimi ya kake tsammanin halin mutum da taso a wani gari la yakadu yashahidu fihi illa ghaliyan fil hubb ba abun da zaka gani sai wanda ya kai matuƙa wajen kauna mufritan fil bughdi da wanda ya kai matuƙa wajen gaba yana magana akan kanshi ya taso shi a ƙasar Sham yana ganin mutane wasu sun zake akan kauna wasu sun zake akan gaba wa min aina ya kaula hul insaf sai ina mutum zai samu ya samu daidaituwa wal iqdal da adalci fa nahmadullaha alal afiyati shi muna godewa Allah da ya bamu lafiya ta aqida su zabi sun taso a inda a dabi'ance bai kamata su zama sada sai ci ba ya kamata su zama bakaken yan shi'a ne ko bakaken nawasi ba tunda duk mutanen wurin haka su yace amma Allah ya taimake su suka zama tsakadaki yace muna godewa Allah akan lafiyar da ya bamu allazi aujadana fi zamanin qadin mahasa fihi alhaq Allah da ya samu da mu a zamanin da gaskiya ta riga ta jirkice ba a ma santa ba wattabaha min at-tariqaini ta rabu gida biyu kowa ya rike rabin gaskiya min at-tarafaini kowa ya rike rabin gaskiya da rabin ƙarya kamar da yake yanzu ma kai rabin kuwa abinda mutane suke rikewa ina ma yake rabi wa arafna ma'akhidha kulli wahidin min at-ta'ifataini zabi yace muna godewa Allah da ya samu ka iya sanin laifin kowane bangare a cikin wannan bangaren da suke dikima da junan su yace wa tabassarna kuma muka tsaya muka lura a ilmance fa azarna muka bawa kowa uzuri wa mazaki kowa ba kowa muka fadi uzurin shi da abin da ya sa yi haka yace wastaghfarna muka ce Allah ya gafarta musu duka din wa ahabbna kuma duka muka kaunace su duka tsari daidai gurgudu ba wuce iyaka wa tarhamna alal bughati wanda suka yi tawaye su muawiya kenan wanda su ne a kashin gaskiya ba su da gaskiya a cikin fada muka ce Allah ya gafarta musu bi ta'awilin sa'igin fil jumla ma kawo musu fasara da a jumlata ta iya kawo musu mafita awul khatai ko kuma wajen mu ce kai kuskure suka yi fa abin da suka yi insha Allahu maghfur muna fata Allah ya gafarta musu wannan kuskuren wa qulna kama allamana Allah muka fada kamar da Allah ya ce mana rabbana ghfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim muka ce Allah ya Allah ubangijinmu ka ji kai magabatan mu wanda suka riga mu yan uwanmu da suka riga mu akan imani Allah karka saka wani gilli wani wato kulli a cikin zakatan mu game da mu'minai ka zama da an kira mu awuya ka ji takeici da an kira Aliyu ka ji bakin ciki da an kira Abu Sufyan ka ji kamar kamu da an kira Aisha to wannan babu imani a zuciyarka kana da gilli game da mu'minai kenan ya Allah karka sa mu a cikin wadannan yace wa taraddaina aidan amman itazala alfariqain ko muna cewa Allah ya yarda da waɗanda suka guje ma duka kungiyoyin nan guda biyu ka Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda suka ke shiga fitina irin Sa'ad wa ibn Umar wa Muhammad ibn Maslama wa Sa'id ibn Zayd wa Khalq suna nan da yawa wa tabarra'ana min alkhawarij almariqin alladhina harabu aliyan wa kaffaru alfariqain ko muka baranbaran da yan kalakatu yan boko haram khawarija wanda suka yaki Ali kuma suka ce kowa ma kafiri ne in ba su ba kal yace fal khawarij kilabun nabi dama annabi yace khawarija sune karnukan gidan wuta wato kaskantattu kenan a cikin gidan wuta su a wutan ma ba su da wata karama qad maraqumin addini sun fice daga addini fit kuma a hada fala naqta'u lahum bi khuludin nar idan aka ba ma cewa yan wuta ne zuwar abada kama naqta'u bihi li abratil asnami wasulbani irin yadda muke cewa duk wanda ya mutu yana gautar gungi ko yana gautar cross to wannan dan wuta ne har abada amma khawarija da cikin musulmai muna musu fatan Allah ya gafarta musu wasaƙoni. Wannan khulasar aqida ba za ka taɓa samun aqida mai inganci ba in ba ita ba. Ya ga musamarin aqida mai inganci game da aikin mu'amalantar da gingimu tun na dacin da tun na baya din. Kar ka sake rigimar da aka yi fiye da shekarar 1400 ka sake ta zama yin sanadiyar mataka. Kai ba da kai aka yi ba, ba ta shafe ka ba. Ba za a yi maka hisabi akan ta ba, ka ji da rigimar ka ta yanzu ta kunna kai ka samu ka tsira da imanin. Amma ka je ka dinga rigingimu akan rigimar da wasu mutane da tantuni sun riga sun shuɗe. Allah zai musu hukunci, Allah zai ya riga ya gafarta musu, Allah ya san za su yi ga abin da ya fara a kansu. Kai kuma da yanzu ake fafutuka ka samu ka mutu da imani, wala tumutunna illa wa antum muslimuna. Ka je ka yi asarar imaninka akan rigimar wasu can daban, wanda sun riga sun shuɗe. Kar ka sake wani ya saka akan wannan muguwar hanya. Dukansu sahabbai mutanen kirki ne, wasu sun bi wasu falala, dukansu akwai da suke kurakurai a cikin wannan rigima, akwai kurakurai da suke yi ɗan adalci. Mun yi wannan karatun dalla-dalla a nan gwargwadon hali, da haka Muawiya ɗan Abu Sufyan ba za mu tsaya mai dalla-dalla a kan shi ba. Sarki ne da ya yi musulunci alkhairi, ya yi futuhat, ya kuma yi wasu kurakurai a cikin ayyukansa, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Daga cikin kuskuren shi mafi girma da mutane suke ambata, malamai suke ambata kamar da muka ambata a baya, shine mai da shugabancin da ya yi gargajiya a bayansa, da ya ce to bayan shi ɗansa. Shi kuma ya faɗi uzurinsa cewa yana ganin rigingimin da aka yi shekara da shekaru ana yi, aka kashe rayuka, an kashe mutane sama da 70,000 tsakanin Jamal da Siffin da Nahrawar, an kashe mutane ba ɗan ƙanƙani ba. To yana ganin in ya bar jama'a cewa a ƙara yin zaɓe su zaɓi wanda kansu, to za a iya koma cikin wannan rikici. Saboda kuma akwai masu san abin da yawa, za ka sai ya ga kuka bari ya saka nashi. To wannan tunanin asalin shi bil jumla tunani mai kyau, amma wajen zaɓen wanda ya saka ɗin ne, to da ya kamata ya zaɓi wanda ya fi ɗan shi falala tun da akwai shi. Akwai lokaci akwai Abdullahi ɗan Umar, akwai Muhammad ibnu Abi Bakar, akwai Abdurrahman ɗan Abu Bakar, akwai ibnu Abbas, akwai Abdullahi ɗan Zubair. Waɗannan duka sahabbai ne, ‘ya’yan sahabbai. Shi ko ɗan shi ba sadi ba ne, tabi'i ne. Sun fi wani sun fi shi kusanci da sauransu. To wannan yana daga cikin kuskuren shi babba da ake ainihin wato tuhumar sa akan Ubangiji Allah ya gafarta mai. To yana matsayin gwamna ne ma tukunna wannan abin ya faru tun kafin ma ya zama halifa, ko kuma ɗauka ma yana halifa. Wannan bawan Allah da ya shigo, sai adresin ɗin shi ke ce mishi al-ajir. Al-ajir shi ne ɗan ƙwadago, lebura, wanda za a ɗauke shi aiki ya gama a ɗauki kuɗi a bashi sakamakon aikin shi, wanda Annabi ya ce a biya shi kafin zufa shi ta ƙare. Kaga din da aka ce mutum sunan shi lebura, to wato ƙarami ne shi, yana cikin makaskantan mutane, ba babba ne a cikin al'umma. Domin wannan da ya ɗauke shi zai iya mashi wulaƙanci, zai iya korar shi, zai iya cewa abin da aka yi bai yi ba. Kalla ka ga da aiki mai laborori, misali da ana aiki a site na gini ko wani abu makamancin haka, ko a gona ɗan ƙwadago da makamantansu, ai akwai na gaba da su, wataƙila ma akwai wakilin na gaba da su ɗin wanda shi ne yake biyan su da sauransu. So da haka shugaba a bisa faɗar shi wannan malami Abu Sulh Khawlani ba wata tsiya wace illa kamar ɗan ƙwadago. Waye ɗauke shi ƙwadago? Shi ne Allah Ubangijin halittun, shi ne ɗauki ka ƙwadago don ka kula mai da bayansa. Da haka ƙa'idar ƙwadagon shi ne sai in ka yi abin da ya kamata sannan ka cancanta a biya ka. In an ɗauki ka kuɗi aikin wuni sai ka wuni kana yi, sai in ka yi abin da ake tsammani ka yi a wurin. Idan a gona ne ta yi aka ji aka duba aka ga kana danna ciyawa da ƙasa, sai a ƙibiyan ka. Wani ma mai gonar na take zai ce ta shiga min gonata, aikin da ka yi daga safe zuwa ƙarfe 11 ma ka yi na banza, sai ya sa abu buge ka ma, shi za ka ɓata mishi amfanin gona. So da haka ɗan ƙwadago ba wani mutum ba ne abin yi ma godo, ko ana yalitar na misali ma otiyar ƙaru ana ganin dama shi dama kai shi, ko dama shi da mijinki, ko wani makamancin haka. Ba wani falala ba ne. Shi sa yana daga cikin abin da ke so na mana ishara a nan, shi ne wani abu da zai mana al'ada wanda bai da asali a musulunci. Shi ne wani haka ba mutum muƙami a yi ta taya shi murna, a dinga bugawa a jaridu, a faɗa a rediyo, a dinga posting a Facebook, a tashi aje a kai mishi cappa, a dinga haɗa mishi walima. Sai ka rasa ma wai kwamishina aka bashi na lafiya, ko kwamishinan walima aka bashi, saboda yawan walima da za a dinga mishi. Ba abin murna ba ne, a dan abu ne na an sa shi ne a kan tsini, ba abin a mishi murna ba ne. In har za a mai murna, to ya kamata a bari sai in ya gama lafiya. a farkon abin da ya kamata a dinga mishi addu'a Allah ubangiji ya taimake shi a arziki amma ai ta mishi murna da shi da ƴan uwan shi da sirkan shi da ƴan garin su da yaran su da makwabtan su duk ai ta musu murna wannan ya saba wa asalin tarbiyyar da addini ya daura mutane akai me ke sa mutane suke zakuwa da wannan murna saboda tunanin abin da zai samu da shi da wanda suka kusance shi da wanda suke da alaka da shi ai za su samu duniya duniya ta koma sabuwa ba a mai tunanin abin da zai biyo bayan na sakamako da hisabi da tambayoyin da za a mishi akan makomalumman nan ba ba wanda yake tuna ka san da yake mishi murna domin idan tuna ka ba za a mishi murna ba kamar misali a ce mutum ne yanzu misali ya kashe kanshi ya mutu akwai da dinga mishi murna wannan mutum saboda ko da ake sa ran Allah mai rahama ne zai gafarta mishi amma ana tsoratar mishi abin da bai baya amma wanda zaka je da ana murna a ce ai ko wallahi wannan yarinya ta yake kyawun cikawa alhamdulillah daga an hana ta auren yaron nan kawai ta kashe kanta kawai ta fusa ta koma wajen Allah akwai wanda yana tunanin wani ma saboda zafin kai ko Allah ya cikanta ba zai ce ba to haka ya kamata ka fahimci mutumin da aka baiwa shugabanci irin wannan matakin yake akai mataki ne abun tsoro musamman a ce a irin wannan yanayin namu wanda ko yana son yayi gaskiya ba yuwa za ta ba so da dama ana ba mutane mukamai suna da nufin sun je da nufin su yi abin alheri amma bai yuwa yanayin kasar za ka ga za su zama highly frustrated za su yi kankanin mukami aka baka kana so kai wani abin arziki sai gagara saboda an riga an lalata kasar an riga an rikikita al'amura to a irin wannan abin abin tsoro ne a ba mutum mukami kuma abin a tausaya mishi Allah shi kyauta sai ambaci a wato abubuwan da watin Allah kwatankwacin wato abubuwan da Allah yake bukata kai mashi wa kai ma al'ummarka idan ya baka shugabanci daga ciki yake cewa innama anta ajirun bayan da ya shiga bai ji tsoro ba bayan da ya shiga sai yake ce Muawiya kai ba komai bane face dan kwadago istadaraka rabbu hadhihi al-ganam ubangijin waɗannan dabbobi ya baka kiwon su da riayata fa ina anta hana'ata jarbaha abin da ake nufi da jarbana fasara da karzuwa shine kaman kirci ko kuraje da ke fitowa a jikin fatan mutum ko ta dabba wanda ake mata tahannu shine kaman irin yadda ake shafa ointment mai wanda yake maganin kuraje shine hana'ata to dabbobi ma akan musu haka kamar raƙuma ko shanu idan sun yi wannan sadauri din aka shafa musu magani wanda zai warkar da cutuka kamar yadda mutum shi ma yake shafa nau'o'in abubuwa na mulkawa iri daban-daban to idan suna da cuta ka shafa musu kinaya ne akan warkar musu da duk matsalolin su domin irin wannan ciwon yakan damu mai shi to ka iya warkar da shi wato duk damuwarsa ka warkar musu sannan ya ƙara ibara kuma da dawaita marbaha marasa lafiyan cikin al'ummar ya zama ka iya samu musu da lafiya sannan wa habista ulaha ka hana manyan su ala ukhraha cutar da kananan su ka hana masu ƙarfi cutar da marasa ƙarfi wajibi ne akan shugaba wannan shine kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Imamu Abu Dawuda da Nasa'i da Ahmad al-Imamu al-Hakim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shugaba wali yaqtadi bil ab'at ko lafazi makamancin haka ya kwaikwayo da mafi raunin su duk sanda za a sa wata ka'ida ko wata doka ko wani haraji to a kula da abinda mafi raunin su zai iya affording ko mun gani in za a ce to mutane ana so a sa rate na kuɗin makaranta ko na kuɗin haya ko wani haraji to sai a lura mafi karancin samu a cikin al'umman me zai iya yana da gaskiya abin da ake so wajibi ya zama shugaba yana itibari da wannan kar ya bar manya masu dukiya da wadata su dinga zalunta talakawa su dinga tsawwala kuɗin farashin ayyuka da kasuwanci da gidajen haya da abinci da komai da talakawa suke bukata ba daidai bane a wurin suna yin haka in ya kasa yin haka to bai cika amanar take kashe idan ka yi haka to sai mai wannan ubangijin waɗannan halittu sai ya biya ka sakamakonka in baka yi ba kuma shikenan wannan kissa al-Imamu Malam Uthaymeen yake cewa tana nuni zuwa ga yadda malaman salaf suke da taurin rai wajen gaya wa shugabanni gaskiya ido da ido zuwa ga Muawiya nan fa shugaba ne yana cikin fadar shi da al'ummarsa da fadawansa da sojojinsa amma wannan mutum ya zo ya gaya mai irin wannan magana haka ga ta nan danya gashi nan yayi sharhin waɗannan kalmomi a ƙasa da yake cewa qauluhu hana'atu darbaha al-hina'u huwa al-qatran shine magani da ake sakawa ƙazzuwa a wanke ta yuqalu hana'atu al-ba'ira idza sallaituhu li'ilajihi bil-qiran idan aka bil-qatran idan aka zuba mishi maganin wa qauluhu habasta ulaha ala ukhra ay tamna'u ilyata al-qaumi an yataqaddamu ala man dunahu ka hada manyan mutane dan masu girma da manya ka hana su su zama suna zaluntar na ƙasa bal taj'aluhum sawasiya la yataqaddamu ahadun ala ahadin ka sa mutane kowa ya zama daidai a idan shari'a a idan hukuma kowa yayi kawai ai masa yare ne da ake misali yanzu idan wani dan babba ya cuci karami idan wani babba ya cuci karami shikenan ya cuce shi kai ko kisa ne yanzu mutun yayi idan dai dan wani ne shi to ya kashe banza sai dai a lahira su kansu waliyan jinin sun san ba za a yi komai ba da ka da ko za su hakura su barwa Allah kawai dan ko yayi ne za a je a san da a jirkita shari'a a nemi lauyoyi makaryata su zo su san abin da za su faɗa ba sa nan aka yi su she da zir shikenan magana ta wuce ko kuma kawai a yi ta daga shari'a har ku gaji ku daina zuwa har ku gaji sai dai kai aje file din a cikin keep in view yace wa allaka shaykh al-Uthaymeen al-qissa fi sharhi bima hasilu hadha al-kalam al-ajib yadullu ala amrayn ibn Uthaymeen yake cewa wannan magana ta nuna zuwa ga abu guda biyu al-awwal abu na farko jur'atu as-salafi ala mujabahati al-muluki wal-khulafa karfin rai da malaman salaf suke da shi a wajen fuskantar sarakuna da halifofi wa man dunahum min babi aula in yanzan za su iya ga ma halifa haka za su iya ga ma sarki haka to na ƙasa da sarki ko na ƙasa da halifa yafi sauƙin a ga mai wannan sannan kuma yace wahiyat jur'atun bi sarahatin amamahum laysat jur'atun man wara'il jidran jur'atun min wara'il jidran wannan ƙarfin hali ne a gaban su a ga musu gaskiya ba sai mutum ya koma gefe ya je yana shuhutu a kansu ya je yana shuhutu a bayan su ba yace wasani nabiyu hilmul khulafa'is sabiqina abu nabi da ya kamata a lura shine wannan ya nuna zuwa ga hakuri da dattakun shugabanni na da wa ilmuhum bi annahum kama yuqalu lahu fa huwa to kuma yadda suke da sanin cewa kamar yadda ake gaya musu fa huwa yaqulu huwa a'lamu bima yaqulu ka duba muawiya yace wani yafi ku sanin abin da yake fada wato shugaban da suna da juriyan a gaya musu gaskiya su ji ka kaddara inda wani shugaba ne daga baya ake gaya mishi wannan magana ya zai وهذا اقرار من معاويه على ما قاله ابو مسلم الخولاني wannan tabbatarwa ne daga Muawiya cewa abinda Abu Muslim ya faɗa gaskiya ne fa Abu Muslim jari'un Abu Muslim al-Khawlani yana da tsaurin hali wala yu'addu hadha jafa'un minhu kar a kirga wannan a matsayin cewa yana jafa'i ne alal gulati yayi da shugabanni ne idil gulatu fi waqtihim yatahammaluna mithla hadha kar ka dauka fiqhun dake ciki cewa yayin da cewa salaf suna jafa'i suna jan rigima da shugabanni yace to dan shugabannin da suna iya jura wannan wa yarawna fi hadha maslahata lahum kuma suna ganin hakan yana da amfani su jure a ga musu gaskiya haisu yaqul lahum an-nasu amama an-nasu misla hadha al-kalam wa hum sabiruna muwafiquna alayhi me nasiha ya ga musu irin wannan magana a gaban mutane kuma su yi hakuri su jure ba su ce mishi komai ba kar ka ce ka dauki wannan matsayin sunna bari ka je duk wani shugaba kawai ka ce za ka tankare shi ga mishi magana labarin zai shan bambam yau sai in ka shirya ma abin da zai biyo baya malam ya ce wa hadha zahir la itibar fa innal khalqa ibadullah wannan ita ce zahirin maganar da ya kamata a lura ana abinda Abu Muslim ya faɗa cewa bayi ne Allah ubangijinsa ya baka rukun su fa innal khalqa ibadullah domin halittun da kake shugabancin su bayin Allah ne wal wulatu su kuma shugabanni nuwabullahi ala ibadi suna wakiltar Allah ne akan mutane da haka wasu suke ganin khalifa da ake cewa shin khalifatun nasi ne ko khalifatul lahi khalifa wato wakili shin wakilin mutane ne shi akan rayuwarsu ko wakilin Allah ne akan mutane duk ana fassarawa duka haka ne kaga sayyidina Abubakar ana ce mishi khalifatu rasulillah wato wanda ya maye gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar shugabancin mutane to yanzu kai da aka baka shugabanci shin wa kake mayewa kana mayewa su mutanen ka wakilce su ne ko kana wakilta Allah ne akan su duka biyu ne kana wakilta Allah akan su kuma kana wakilta kansu kana wakilta su akan kansu
malam ya ci gaba da cewa wa hum mukala'ul ibadi ala nufusin, kaji maganar mu, su suna wakiltar bayi ne akan akan kawunan bayi, bi manzilati ahadi shari ahadi sharikai ma al-akhar, kuma mutane ne guda biyu da suke da wani tarayya, suke da wani kamfani su biyu, to kowa na wakiltar ɗayan akan ɗayan, fa fihim ma'anal wilaya wal wikala, a tsakanin wajen shugabanni akwai matsayin walici, an jibinta musu al'amarin mutane da kuma wakilci, suna wakiltar mutane, wato Allah ya jibinta musu al'amarin mutane shine wilaya ɗin kenan, sannan su ma mutane su kuma sun wakilta shugabannin akan su wakilce su akan da abin da su faɗa a madadin su, kamar yadda mutum biyu idan suka haɗa wata dukiya suna wani kasuwanci ko wata harka, kai da baka kusa da harkar kasa dukiyar kai, wanda ke cikin dukiyar ce gudanarwa yana wakiltar kai, yana jibinta dukiyar kuma yana wakiltar ka, daka duk abin da ya yanke hukunci a madadin kai, haka koda tura wani kaje je wakilce ka a wani abu, ko an so maka aure, ko je wani kasuwanci, ko ya sai wani abu a madadin ka, duk abin da ya faɗa yana jibinta wannan nauyin, sannan kuma yana wakiltar ka akan abin da zaka aikata, da haka shi shugaba shi sa idan ya ce idan ya ce mun yarda da kaza, to yana faɗa ne a madadin duka al'ummarsa, ko za mu yi kaza a madadin duka al'ummarsa ne, sannan kuma tsaye da hukuncin Allah da zai yi nan kuma yana wakiltar Allah ne, ina fata mun gane, da aka nauyi ne ta bangare guda biyu, ta bangaren al'ummar da kuma ta bangaren Allah ubangijinsa, summa al-wali wal wakil matastanaba fi umurihi rajulan وترك من هو أصله للتجارة أو الأقار منه أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه سيجي سنة فهو مسلم شواء ولي وانك جبنت الأمرنك والوكيل كونك وكلتك ما تستناب في أموره رجلا السنة يوكلت ونأكا الأمرنسا وترك من هو أصله للتجارة ya bar amma yana ganin ga wanda yafi dacewa awul aqar min ko kuma wanda yafi dacewa da kasuwanci ko kuma al aqar shine kaman landed property kaman fili ko gida kuma kaman ta haka wato kai kana kai ne wakilin wani misali mu ce malam ibrahim wakilin malam ahmad yanzu malam ibrahim da yazo zai saka wani aiki a madadin ahmad din can sai ya bar wanda ya cancanta bisa fifiko ya dauki wanda bai cancanta ba yayi haici mara malam ibrahim shine ke zauna a gari malam ahmad abokin sa ne sai ya aika masa da kudi yace ina so a sai mun fili a wuri kaza kuma ga irin ginin da za a yi mun in bai sai filin irin wanda aka ce ba yayi haici in ya sai filin irin wanda aka ce bai gina irin ginin da aka ce gina ba yayi haici to ko da ba a ga mishi irin ginin ba ya kamata ya san ga irin ginin da ya kamata yi wanda inda nashi ne yaya zai ya kamata ya dinga biyan kudin kwadago kullun naira dubu dubu in ya biya dubu da 500 yayi halinci yana sane ya kamata ɗan kwadago su tashi aiki karfe 3 sai ba su ka tashi karfe 1 ya kamata ya kula da yadda suke jera bulon sai bai tsaya ya kula bai ba su ka dinga jerawa dai da su ga dama yayi halinci wanda komai ya sani cewa idan naka ne ba za ka yaka ba za ka yi kamata shugaba ya dinga tunawa game da al'umma idan iyalanka ne immediate iyalai ya kake ji da matsalar su sai ka tabbatar sun ci abinci suna da lafiya sun samu wurin kwana in wani suna cikin wata larura ta yunwa ko rashin lafiya ko tsoro ba ka iya zama sai ka tabbatar ka yi abin da za ka iya ko komai ka yi wa iyalansa za ka yi kamata ka zama game da al'umma da suke ƙashinka in ba za ka iya ba dole bane sai ka yi fardu kifaya ne sai ka hakura ka sauka ka samu ka gama lafiya karka ce to ai sun yawa to wai saka wai ci dole kai abin da Allah ya saka dole shine sallah ka tsaya iya nan ina fata muna gane ya zama yace au ba as-sil'ata bi thamanin ko ya saida abin da aka bashi ya siyar an wakilta ka ne akan saida fili ko gida ko mota ko wata kaddara da wani kuɗi wa huwa yajidu man yashtariha bi khairin min zalika thaman ka san cewa filin nan za a samu wanda zai sai shi fiye da miliyan 3 ka sayar miliyan 3 bayan ka san garin shi miliyan 5 ne ka mishi sawarwarin miliyan 2 ko wasu kaya ne mutum ya tura maka kana Lagos shi yana Kano ko Sokoto ya turo maka da kayan shi ka sayar mishi
ka tabbata kayan nan ga yanda ya kamata a sayar da su shanu ko tumatir ko kuma kamar haka ko ya turo atambobi daga Lagos a kawo maka Zaria ko ya turo takarma duk abin da ya turo da kayan nan kullun haka ake irin wannan kuma kullun haka mutane suke wannan haƙinci to wannan faqad khana sahibahu ya haƙinci abokin cinikin sa la siyama in kana bainahu wa baina man habahu mawadda musamman idan ma wanda kai wa sassaucin kamishiran gwamnati din akwai wata kauna tsakanin ka da shi au qurba ko wani kusanci baina sahibahu yubghiduhu wa yadhmu abokin cinikin ka yaji labarin abin da kai zai ji dadi yaji labarin ga abu bayan ya gama aiko maka da kudi ya tafi kasar waje yana can yana ta aiki yana neman kudi ko yana Lagos ko Port Harcourt ko Ilori yana neman kudi kai kana nan Zaria ko Sokoto ko so ba ya dinga an ce ma kudi yana so a gina mishi gida sai zo tara ka gina mishi wani shambles wani wanda iska take ta da shi zai ji dadin abin da kai yazo yana maka godiya yana sa maka albarka sai dai ta Allah isa wani ba sai dai yan sanda su raba ku ko alƙali muddin rayuwa kun bata da shikenan gaba ɗaya duk zuriyar ku da komai in ma akwai wani dangantaka sai ya raba ta kai wani ma idan kawai kai kyawure sai ya saki ta ce tafi gun wani dan kaza 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 nan da yake ba wallahi wani ko sau sallah ba zai karɓa yawa da kai ba duk abin da yake zaka samu sai ya toshe ta wani ai bai da gaskiya saboda wannan rashin gaskiya da kai kwaya daya to kai tunanin yadda mutane suke wa Allah a cikin amanar da ya ba su saboda shi Allah an ga ya da hakuri sai mutane su duk abin da suka gama malam ya ci gaba da cewa a wayara annahu qad khana wa dahana qaribahu kuma mutumin zai ga cewa lalle ka haince shi kuma ka cutar da abokinka aw sadiqahu ko abokinka qaribahu na kusa da shi aw sadiqahu fasl malam ya ce wa idha urifa hadha to idan ka san wannan falaysa alayhi an yasta'mila illa aslaha almawjud mawjudi to haka wajibi ne akan shugaba kai ya dauki kowa ya bashi wani aiki sai wanda ya fi cancantar wannan aiki wa qad la yakunu fi mawjudihi man huwa aslahu itirka rugulaya ce amma kai yi ga wani mukami ko ga wani aiki ko ga wani gurbi amma shi shugaban bai da masaniya akan wanda ya fi cancantar fa yaktaru al-amsala fal amsal da ka sai da wanda ya fi kyau da wanda ya fi kyau sai da wanda ya fi a gare shi fi kulli mansabin bi hasabi kowane mukami a duba waye mafi dacewa a cikin wanda suke neman wannan makamu ko a cikin wanda aka yi nominating din su ko a cikin wanda ake ganin sun dace da wannan aiki malam yace wa idha fa'ala dhalika ba'da al-ijtihadi tam idan shugaba ya gama iya kokarinsa ya zabo wanda yake ganin ya fi cancanta wa akhdhihi lil wilayati bi haqqiha kuma ya zama dama shi ya zama shugaban ne bisa cancanta faqad addal amanata to wannan ya cika amana da Allah ya dora mishi dama san da yawo ya cancanta yawo wajen rabin mukamai da gudanar da ayyukan shi yayi iya abin da yake ganin zai iya bisa adalci da kyautatawa yace to wannan ya biya amana da ke kan shi wa qama bil wajibi fi hadha yayi abin da yake wajibi akan shi wa sara fi hadhihi al mawadi min a'immati al adl wal muqsitina inda Allah a cikin wannan lissafin ya zama daga cikin shugabanni masu adalci wanda Allah subhanahu wataala yake kallon sa madai masu adalci wa in ikhtallat ba'd al umuri bi sababin min ghairi idha lam yumkin illa dhalika fa inna Allah subhanahu wataala yaqulu yace koda kuwa a yadda ya aikata aikin nashi an samu wani dan gidi ko yaya ne wato za a rasa gidi a cikin aikin ba amma ya zama yayi iyaye iya wasu iyayen sa bi sababin min gairi ya zama gibin ba daga shi bane daga waɗanda ya wakilta ne suka yi wani abu suka yi nasu gazawar kuma kamar ta haka idan lam yumkin illa zalika in yana ba abinda zai iya sai wani yayi iyayen sa ya wajen kawo wa mutane abinda ake bukata kawo magani a asibiti hanyoyi makarantu sai ya zama wata rana wani malami bai ga shiga aji ba kuma rashin shigan ajin nan na malami da bai yi ba ya cuta da yan talakawa kin ba samu wannan karatun amma ba laifin shugaban bane ba laifin commissioner bane ba laifin minister bane ba laifin ES bane ba laifin principal bane laifin shi malamin ne ko to wannan laifin ya daya akan shi likita da yake zuwa asibiti ko pharmacy da yake zuwa ya bada magani ko suka sace maganin to laifin su ne su da suke wannan aiki idan dai ya zabe su bisa cancanta wannan laifin ba zai koma kanshi ba saboda fa inna Allah subhanahu wata'ala ya kulu Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya iyawarku wa qala azza wa jalla Allah yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai daura wata rai sai abin da za ta iya wa qala jalla jalaluhu Allah yake fil jihad game da jihadi faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minina kai jihadi da tsakar ma Allah ba a daura maka alhakin kowa ba sai alhakin kanka wa harridil mu'minina ka kwadaitar da mu'minai su tashi su jihadi su ma su kan aya shine asallahu an yakuffa ba'asal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'asan wa ashaddu tankila idan ka kwadaitar da su akan jihadi sai Allah ya amfani da wannan kwadaitar da ka musu ya sa musu kwarin gwiwa sashi su jihadi sai Allah ya gintse karfin kafirai Allah ya fi kowa karfi ya fi kowa iya kawo da kuma fadin Allah da yake cewa ya ayyul ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaytum ya ku daukar imani ku ji da kawo nan ku kar ku bari wato in kun yi haka wanda yayi bata ba zai tada ku ba wannan ayi da ya kawo sai tabbatar da cewa idan kai iya abin da yake wajibi akan ka laifin wanda ke kasanta da shi yake yin wajibin sa ba tare da ka sani ba zaka hukunta shi to babu wanda kai ya bi shi al misali yanzu zaka ji ana yawan korafi a cewa akan cewa a makarantu musamman manyan makarantu ana barna ana samun alaka ta jinsi mummuna tsakanin malamai da dalibai da an san kudi dan bada maki ana wannan korafin sosai akan makarantu to amma shugaban wannan jami'ar shin an kawo mishi wani da yayin wannan laifin bai hukunta shi ba to shine yake da laifi amma ba a kawo mishi laifin ba duka rumu ne ake ta yawo da ita a gari babu shaidu babu shaidu da suka tabbatar ko to babu laifin shi har yanzu sai in an kawo ne bai hukunta ba idan aka kawo bai hukunta ba shine ana ta korafi cewa an ci kudi a ma'aikata kaza an ci kudi shin an kawo hujjoji akan an ci kudin shugaban da ya kamata ya hukunci ko alƙalin bai hukunta ba idan eh ne to sannan yake da laifi idan ba eh bane a'a ne ko to bai da wannan laifin sai an kawo wannan hujjojin sai an bi bisa ka'idar shari'a game da kawo wannan dan haka Allah ya ce ku yi tsoron Allah mastata'tum iya iyawarku Allah kuma ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da irin su ma ja'ala alaykum bidini min harajin irin su yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da irin su wadanda suke nuni akan ka'ida ta at-taysir wadda ka'ida ce sananne a cikin musulunci to duk waɗannan ayoyi suna nuna zuwa ga abinda Allah ya daura maka shine naka na kanka an ce wannan aya fadin Allah da yake cewa faqatil fataqullaha masata'tu ta sauka ne dan ta goge fadin Allah ya ayyul ladina amantu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kun da kuke ji imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi iya karjin tsoron Allah Bukhari ya rawaito hadisi daga sahabi Ibn Abbas Allah ya kara masa da yake cewa haqqa tuqatihi shine haqqa tuqatihi an yuta'a fa la yuqsa a ji tsoron Allah kar a mai sabo kwata kwata wa an yudkara fa la yusa ko yaushe ka tuna Allah ka manta shi yace wa ayu shkara fa la yukfar kuma ka dinga godewa Allah ka kafuce mishi a ruwaito shi ma da isnadi wanda yake marfu'i Ibn Abbas ya kara cewa kuma haqqa tuqati shine Allah yusallaha farfata aini kar a saba wa Allah koda gurgure kitawa ido kaga ba wanda zai iya wannan da aka saukar da wannan aya ta sa bayan ta lace tashi suka ce ya manzo Allah haqqa tuqati kuma ya zami da haqqa tuqati wallahi ba za mu iya ba sai Allah ya saukar musu da rangwame cewa fattaqullaha mastata'tu ku iya iya haka al-Imam Tabari ya rawaito maganganu da yawa akan wannan shi ko al-Imam Al-Qurtubi da yake cikin tafsirin sai yake cewa wannan ayar ba ta soke wancan ba amma hada su aiki shi ya dauki ma'anan sokewa da ma'ana na mutaakhiruna domin su a wajen mutaqaddimun in suka ce naskhu ba zai rage zama ayata shi aya gaba ɗaya ba a tana iya rage mata fadi to shine irin wannan kowa iya abin da zai iya shine haqqa tuqatihi shi kowa mata'an shi shine haqqa tuqatihi sa kamar daga saka bana cin abinci abinda wani zai ci da wanda wani zai ci ba ɗaya bane amma kuma kowa zai koshi wani ya koshi bayan loma takwas wani 20 wani sai ya ci rabin kilo ma ga sanin zai koshi to kaga kowa haqqa ta'amihi shine yawan nashi ko mun gane shine ba sada'an shi ko in aka ce wannan ya ci iya na yaro sai ya ji yunwa aka ce yaro ya ci na babba sai cikin shi ya samu matsala da haka suka ce kutsubi ke cewa shi yana ganin ba a goge ayan ba wallahu a'lam da Allah kuma ya ce faqatil fi sabilillahi to saboda haka kai yaki dan daga kalmar Allah la tukallafu illa nafsak ba a daura maka larurar kowa ba sai kanka wato kai aka wajabta ma sai kuma aka wajabta maka cewa wa harridil mu'minina ka zaburar da mu'minai akan jihadi idan ka zaburar da su to asallahu an yakufa basal ladina kafaru to kaga anan aka ce la tukallafu illa nafsak ba a daura maka laifin sai abinda kai aka daura maka can kuma Allah ya ce wannan sun ce qurbi ya ce alfawu dinnan da aka ce faqatil tana ta'alluki ne da fadin Allah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaglib ya fasofa yu'tihi ajran azima da wato wanda da ya jihadi dan Allah aka kashe shi ko ya ci galaba to zamu bashi lada daga sai aka ce to a sanadiyan wannan to faqatil kai jihadi ko kuma aka ce muta'alliqa ce da fadin Allah wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wallahu a'lam aya ta karshe da ya kawo da take cewa ya alladina amanu alaikum anfusakum wannan aya akwai hadisi da dama da suka zo kamar da hadisi suka zo dama da yawa kan tahridi akan kitani ba shine mahallinmu ba haka wannan aya akwai hadisi da suka zo dan fassara ma'anarta domin mutane sun tsire suna mata mummuna fassara alaikum anfusakum abinda mutane suke dauka zahirin ta shine ba ruwan shi da kowa zai ce ma wani ba yi ko ba ruba kawai shi zai yi abinda zai iya komo ko kun imani ko ku bata kukan jo to wannan ba ma'anarta ba kenan tun zamanin tabi'a yan samu wanda suka mata wannan mugo fassara ibn mas'udin ya gyara musu hadisin nan a cikin ainihin littafin al-imam al-qabari ya rawaito shi da wasu malamai cewa an zo aka cewa ibn mas'udin ga abin da wannan aya take cewa daga su zasu koma kifa ko su ta sallah da sahajin sai cewa fa aslihuha wa amilu fi khalasiha min iqabillah wanzuru laha ma yuqarribuha min rabbiha abinda ake nufi da cewa alaikum anfusakum zukatanku ku gyara su ku yi aiki dan gyaruwar zuciyarku da tsiran ta kawunanku da tsiran su daga zaba Allah sannan ku nemi kusantar da ku kan ku zuwa ga Allah shine alaikum anfusakum din bai magana akan wa'azi ake ba kwata-kwata aka gyara kanka idan ka gyara kanka to ko wani ya bata ba zai cuta da kai ba ai ba ta zo akan magana akan wa'azi ba kwata-kwata abin da yake masudin shi kenan yace domin annabi ya ce ne ibnu umar yake cewa domin annabi ya ce ne fal yuballigil shahidu lghaiba wa nahnu shahiduna wa antumul ghaibuna annabi ya ce ne wanda suka shaida abinda na karantar sai saboda wanda basu shaida ba yace kuma mun shaida da haka muna isan muku yace ayat za ta zo ne karshen zamani sanda mutun zai waye gari dan yau zai zama ba a jin shi gaba da to a lokacin ne zai yi aiki da ita a matsayin cewa babu kyau wa'azi amma dai sabai basu kunce ta da wannan ba daga suna yin wa'azi kuma suna cewa akwai wani ma da ya taba zuwa ya samu Ibnu Mas'ud yake ce mishi ga wasu mutane nan suna kaza shi yana so ya koma gefe ya rabu da su ya ce a kakka rabu da su ka je ka gaya musu gaskiya idan sun ji ka samu ladan fade da ladan ji da suka yi idan basu ji ba ma ka samu ladan fade daga ayat kwata-kwata ba ta zo dan ishara akan cewa kada ai wa'azi ba ka kyala mutane akan barna domin a cikin hadisin da Imam ainihin Ahmad ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya ga barna tana faruwa ya ki yin magana to barnar za ta game shi shi da su gaba ɗaya masu har a wani dautar riwaya ta ainihin al-Imam Abu Dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da tsakankanin masu barna da wanda su gani ana barna ba ruwan su kyale yace kamar mutane da suke cikin jirgin ruwa da na sama da na ƙasa wanda suke ƙasan nan ba su da access to ruwa da za su ɗiba daga cikin jirgin maimakon sun ce wa na saman su ɗebo mana sai su huda ƙasan jirgin suna yana shigowa suna ɗiba idan na saman suka ce oho ba ruwan mu kuka huda inda kuke ne ba ruwan mu me zai faru da ƙarfi za su nutse gaba ɗayan su to haka duk wanda yaga ana barna yace ni ba ruwana fita shafe ni ba za ta shafe shi daga baya sai ta shafe shi daga baya fitina bata tsayawa akan wanda ya jawo ta kawai ta shafa hannu ba su jawo ba kamar da Allah yake cewa wataqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kamar da misali yanda yan boko da masu wayo suke yi sai mutum ya ce wai shi zai killace yaran shi kadai ba ruwan shi da yayan kowa wai zai gyara su to ya gyara su a cikin gidan za su mutu ba su fito waje ba kullum za su fito su hulɗa da mutane a makarantu a kasuwanni a sauran harkoki za su yi aure za a aure su za su yi abokai za su yi tsawaye idan duk waɗannan ba gyararru bane fata su zasu suma zaka ba hikima bace ba dabara bace kace kai ba ruwanka da kowa iyakacin ka kanka kawai kai ka zama comrade kana gefe sai ka je kai ta yin abin ka kai gadai amma ba za ka iya rayuwa kai gadai ba dole sai ka rayu da mutane dan haka dole kana da alaka da mutane suna da alaka da kai dan haka wannan aya bata zo jama'a dan nuna bayani akan cewa ba ruwan mutum da kowa ba ruwan kowa da mutum ba wallahu a'lam to waɗannan ayoyin shi ya kawo su ne anan dan nuni zuwa ga cewa idan kai iya abin da zaka iya to insha Allah zaka fita a wajen Allah zaka shugabanni su ji wannan in kai iya abin da zaka iya to Allah ya so ka fita amma idan ga abin da ya kamata ka iya ya kai 30% sai kai 10% ya kai kai 40% sai kai 15% ya kai kai 50% sai kai 35% to ka gaza alal misali yanzu a kasashen mu dinnan na musulmi arewacin Najeriya akwai provision a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan da ya bada dama a aiwatar da shari'ar musulunci zuwa wani percentage ba duka ba irin abin da shafi dokokin aure da saki da cinikayya da gado da hana barna amrul bil ma'ruf wa nahyil munkar akwai su to duk wanda yake matsayin shi na shugaba ko gwamna ne ko waye wajibi ne akan shi ya implementin wannan abubuwan ga mutanen da musulmi iya wanda aka bada dama in ya iya wannan to ya tsira amma in yana ji yana gani ga wannan dokokin ya kyale bai yi amfani da su ba to yana cikin matsala shine dokar ta yadda a inda musulmai suke a ba su dama su aiwatar da shari'ar su ta fuskar wato alaka aure saki ciniki gado da sauran rigingimu ire-iren waɗannan ta fuskar hana yaduwar barna kamar hana yaduwar gidajen giya gidajen karuwai gidajen disco da rawa daudanci da sauran irin wannan barna ko da a ce an kama mutum da barnar ba a yadda a mishi hukunci capital punishment ba ko amma an yadda a hana yaduwarta ma'ana an yadda a hana kafa gidan giya a hana lashishin gidan giya a garin da yake na musulmai ne an yadda da wannan a hana gidan karuwai a hana gidan daudu a hana gidan kaza koda idan da an kama mutum da giyar dokar bata bada dama ai mishi hukuncin da shari'a ta ce a mishi ba ko to wajibi ne shugabannin su iya wannan din sauran kuma su bar wa Allah amma idan suka gaza yin wanda ma za su iya yi to suna cikin laifi jama'a ya kamata mu san wannan idan kana matsayin shugaba a wani wuri misali mu kaddara koda manajan gidan mai ne kai sai zama kana da damar ka ce to idan karfe 1 tayi za a tafi break na minti 15 kowa ya je ya sallah alhajin da ya kafa gidan manna ya baka wannan dama ko ka ce awa ɗaya ma 1 to 2 sallah azhar 3:30 to 4 sallar la'asar ala alƙalla biyun nan amma kana da wannan dama sai kai kyale mutane sai sun ga dama suke to ka shiga cikin larura ka shiga cikin matsala tunda kana da ƙarfin da zaka iya haka amma ba kana da ƙarfin shine bayan da ka iya wataƙila kai komanda ne a bariki bariki soji kuma ba za a ba dama a yi wannan ba to kaga anan ba ka da dama da zaka ce ka fita da lokacin sallah a daidai wannan lokacin mun ji cewa daga cikin gishu shine karka kula da addinin mutane to sai zama iya abin da zaka iya kulawa da shi game da addinin kenan idan an ce da azumi ne zaka ba su dama su je su yi ibada su ta azumi a rage musu zafin ayyuka don su yi ibada azumi sai baka rage musu ba to kai ha'inci jama'a waɗannan abubuwan suna da haɗari ƙwarai da gaske sai mun kalle su kuma kamar yadda nake faɗa kullum muna faɗan su ne da nufin wanda duk Allah ya bashi dama to ya kokari ya gyara abin da zai iya ba wai muna cewa yanzu waɗannan shugabannin dole sai sun yi abin da muke faɗa ba ko kuma dole sai sun koma yadda suke kowa ya abin da ya gani iya idan Allah ya tarce ka tana da wani mukami to sai ka yi kokari ka ga cewa ka cika iya abin da zaka iya sauran kuma Allah ba zai kama ka akan abin da ba zai yi ba domin wanda in kasar wanda ine wanda yake murdadde ana cikin wata tatabur zane da wata sarkakiya babu yadda za a yi musulmi yanzu a Najeriya da iya samun wato ya saki jiki ya walaye addinin shi ribistari wannan abu ne ba zai yi ba to Allah ba zai kama ka da wannan kuncin da ka samu kanka a ciki ba domin an yi zamanin da sahabbai annabi da sahabbai a Makka suke cikin irin wannan yanayi ba sa iya practicing addinin su gaba daya abin da ya samu kawai suke akwai wanda ma ko sallah bai iya samun yaje akwai wanda ma suka musulunta annabi ya ce musu ku koye musuluncin ku koma garuruwan ku je ku zauna sai kun ji nayi karfi kaga kenan ashe musulmi suna da magabata akan yadda za su rayu idan suna cikin wani kunci na hana su addinin su to amma a lokacin da suke cikin wannan kuncin wanda zai iya abin da zai iya in ya kasa yin abin da zai iya saboda lalacin shi da sakacin shi to shine ya lafi to wannan ita ce kaida da yake nuna mana anan cewa in ka kasa yin asalin abin da zaka iya yi to kai lafi ba kai masdatun ba kai aqalla min masdatun kasa da wanda zaka iya ko to shine zaka shiga cikin lafi ubangiji Allah ya sa mu dace zamu saurara a nan saboda kure lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa faman ajjal wajibal maqdura alayhi faqareta da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.